kasa miya da alkhairi karbiya da zamba
masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin goshin lafiya kuma ana ci gaba da shirye-shiryen karban sabbin shugabanni da za a kafa sabon gwamnati da su cikin walwala Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo madalla to a cikin shirin namu na wannan lokaci zamu tattauna da ƙwararru da suka yi fice a kafofin sada zumunta kan yadda suke samun kuɗaɗen shiga inganta rayuwarsu da kuma shawarwarin su akan yadda matasa za su riƙa amfani da lokacin su wajen cimma nasara a social media din a daidai wannan lokaci da masana ke ci gaba da tafka muhawara akan rahoton kamfanin KPMG na baya-bayan nan da yayi hasashen cewa yawan matasa da ke zaman kashe wando a Najeriya zai ƙaru zuwa kaso 41 cikin 100 musamman daga zango na biyu na shekarar 2023 saboda karancin zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu karancin masana'antu da kuma tattalin arziki da ake ciki a kasar yanzu bari mu fara sada ku da malama Hawwa Mustapha Babura yar asalin Najeriya mazauniyar jihar Missouri na kasar Amurka inda ta yi cikakken bayani akan yadda ta fara mu'amala da kafofin sada zumunta tare da bada shawara akan yadda matasa za su riƙa amfana da kafofin
ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai 10 ko 11 amma farko da na fara kawai dan fadakarwa ne irin da yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu amma gaskiya tarihi na a social media tunda yanzu YouTube ma bangaren social media take to na dade da ina samun riba a social media farkon riba da na fara samu a social media shekara wajen zan iya cewa 20 da suka wuce na fara saida fina-finan Hausa a yanar gizo sai YouTube ta shigo to da YouTube ta shigo ma na dan fara to dai harka yau da gobe dawainiya na dai dakatar amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen saida Hausa film a yanar gizo a dub like I can say fadin duniya ya hada ni da mutane da sanayya da sauransu to bayan dakatar da wannan aka kwashi shekaru da yawa aka zo aka bude irin su Instagram Twitter su TikTok din nan ni ma dai sai nazo kuma na fara shiga Instagram shiga ta Instagram gaskiya bai fi shekara 5 ba farkon abin da ya janyo hankali na ga Instagram gaskiya aikin agaji na kyalle ido na ga yanda mutane irin su Mansura Isa ita ta fara janyo hankalina na sha'awar yanda take aikin agaji nace a ni ma fa zan iya wannan da yake dama ina aikin agaji locally anan a America inda nake taimakawa jama'a irin hakan nan muna yi amma bai fito yanar gizo ba inda mutane duniya za su gani so ko da na shigo a hankali yau da gobe kuma da raha kai fadakarwa anan da kadan kadan na samu followers yanzu dai followers ina dai sun dara 50,000 to a hankali da man can ina da dan ilimi na kadan na yanar gizo da kwamfuta na san ana samun kuɗi sai na lura na ga cewa a wannan bangare ma na Instagram zan iya samun kuɗi shi suke kira monetization so zaka iya yi wa mutane talla su biya ka wannan shine ma karamin kuɗi da zaka samu na yan tallace-tallace local na mutane to akwai manyan kamfaninnuka da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada in yayi maka ka musu review sai mutane su siya a pagein ka sai su kuma su baka commission inda ni dai nake samun babban riba daga Instagram to akwai wani company na vitamins da ake kira Goli to ni naje nayi applying da kaina nace ina so in zama wato kamar representative din su kenan suka yadda mini suka duba abubuwa na suka bani coupon na musamman wanda yake alaka da sunana ni zan zabi suna naje na saka shi a yanar gizo so yanzu daga ko ina ban ma sani ba ba sai nayi talla ba kawai zan wayi gari in bude abina in ga kawai ina ta samun kudi akwai inda zaka je ka saka tags dinka ko a YouTube ne ko a Google for Google AdSense so duk wanda yi clicking shi ma ana biyan ka so akwai dai hanyoyin samun kudi da yawa akwai hanyoyin fadakarwa da yawa ita social media gaskiya wata kafa ce wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita fiye da rashin amfanuwa da ita ni dai gaskiya alhamdulillah ina samun kudi na a hankali kuma wadatattu masha Allah sannan kuma ina samun connection da mutane bangare-bangare to ina kira ga matasa dan Allah dan annabi su lura da inda za su riƙa amfani da lokacin su wajen cimma burin su da kuma ƙara tattalin arzikin su to kama a social media zaka iya kafa abinka ka ja baya ka ganshi yana ta ƙaruwa kai ne zaka zama ƙwaran kanka kada ka canja halayyarka, kada ka bata ka tafi wani bangare wanda ba shi bane, zaka iya losing girmamawa daga idan jama'a. Dole ka zama mai gaskiya, dole ka zama mai hankali da nutsuwa. So inda ka kafa a kasuwancinka ko abinka na taimako, mutane za su ci gaba da yadda da kai da girmamaka, su ci gaba da mu'amala da kai, anan to zaka samu riba.
Ita ma Maryam Abazbici, matashiya dake da kwarewa a fannin kasuwanci da tallace-tallace a kafofin sada zumunta, ta ce
diddiga ta nuna cewa akwai mutane a kafar Facebook sama da biliyan 3 da suke hawa a koyaushe. So dan haka idan kika duba zaki ga yana nuna cewa akwai alfanu ta amfana da mutanen da suke hawa. To ta yaya zaka amfana da waɗannan mutane da suke hawa? Akwai hanyoyi da dama da zaka iya amfanar da kanka ka kuma amfanar da mutane akan kafafen sadarwa. Misali, zaka iya tallata kayayyakinka idan kana sai da kaya. Idan kuma baka ma wata sana'ar, zaka iya tallata kayan wasu. Akwai abin da ake kira affiliate marketing akan kafafen sada zumunta, kayi ka ringa kuma karbar commission daga wannan bangare. Sannan kuma in ba zaka iya wannan affiliate marketing din ba, akwai hanya da zaka iya saida iliminka, wato monetizing of your knowledge. Hanya ce yanzu da zaka ga ana hada contents, ana wallafawa akan shafukan sada zumunta. Misali, wanda suka gama makaranta ba su da aiki, ka karanta geography ko biology, zaka iya amfani da shi ka ringa wallafa wannan ilimin a shafinka, mutane ka ringa ba su value.
Kazalika, matashi mai amfani da kafofin sada zumunta wajen ilmantarwa a game da fasahar zamani, Abdul Basir Musa Kabila, yayi bayani akan yadda yake amfana da kafofin.
Gaskiya akwai alfanu da nake samu da yawa na amfani da waɗannan. Misali, akwai kafar sada zumunta ta YouTube wanda wurare ne da zaka je ka koyi ilimi da yawa, da a makaranta in kana wani courses din ma zaka ga ba zaka fahimta yadda yake ba ma ta ba, amma zaka je ka samu waɗanda za su yi ma bayani dalla-dalla, already sun yi bidiyon sun dora, zaka kalla ka sami ilimi ka fahimci abu yadda yake. Yanzu ana samun irin waɗannan mutanen a TikTok, Instagram duka, and akwai irin su LinkedIn wanda zaka ga indai kai optimizing din sai da ya kamata, mutanen da suke kusan harka irin taka za su iya reaching out to you yadda zaka samu kuyi harkar da zaka samu kuɗi ko kuma ka bunƙasa ayyukan da kake, wanda waɗannan kafafen sada zumunta kwarai suna taimaka al'umma da suke amfani da su ta hanyar da ya kamata.
Madalla, rahotannin baya-bayan nan dai sun yi nuni da cewa a cikin shekaru 10 da suka gabata, kafofin sada zumunta sun sauya yadda mutane ke mu'amala da juna a faɗin duniya, inda mutum zai iya inganta rayuwarsa da social media ko kuma ya jawo wa kansa idanun da ba za a iya shafewa ba. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdurrahim ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.
Kai har kayan ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alqur'ani ba kare.